والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna jaddada yabo da godiya ga Allah subhanahu wata'ala wanda cikin ikonsa da huwacewarsa rayuwarmu ta sake iso wannan rana mai albarka da muke yin darasi cikin wannan littafi na Ruddul Ashan ila ma'anil Qur'an, inda muke jin fassara da ma'anonin ayoyin Alqur'ani mai girma gwargwadon abin da ya sawwaka. Ina roƙon Allah ta'ala ya mana muwafaka. Muna cikin suratul An'am, insha Allah za mu ci gaba inda muka tsaya aya ta 16, za mu tashi wadda take biye da ita. Arama bismillah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa in yamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير.
الله سبحانه وتعالى ينال بياني واتو دنگنا دا تفتت توحيدي da kuma gaskata sakon da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi, kana kuma da inkarin abinda su mushrikan Larabawa suka tsayo a kansa. Allah madaukaki ya jefa musu tambaya, yake cewa wa in yamsaska Allahu bidurrin, ko yake jefa bayani idan har Allah ta'ala ya shafe ka bidurrin, da wani abin da ba shi da daɗi. In an ce abbur, to ismi ne lil alami wal huzuni wal khawfi, wato suna ne duka da ya haɗa waɗannan ɓangarori, duk wani abu wanda ba shi da daɗi. Imma raɗaɗi ne, imma abu ne da zai kawo takaici, imma abu ne wanda zai sanya fargaba, ɗaya daga cikinsu ko abin da zai kai zuwa gare su, wannan dukka ya fada cikin abin da ake kiransa abdur. To Allah madaukaki ya ce wa in yamsaska Allahu bidurrin, in Allah ta'ala ya same ka da abin da bai da daɗi, abdur wanda zai cutar da shukuri ko rayuwa da abin da ya kama da haka. Mala ya ce bala'in, abin da yake na jarabawa, kamaradin wa fatri, misali kaman wato jinya ko kuma talauci, da ma duk abin da yake wato ba shi da daɗi, kamar yadda muka yi bayani. Shi abu abin da yake kishiyarsa shi ne annafa'u, abu kishiyarsa kuma annafa'u, kenan sai zamanto shi annafa'u dukkan abin da yake mai daɗi wanda rai yake son sa, wanda kuma zai kawo wa mutum walwala da kuma kubuta daga abin da yake abbur, to shi kuma shine annafa'u. To Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa in yamsaska Allahu bidurrin, dan Allah ta'ala ya shafe ka da abbur abin da bashi da dadi, fala kashifa lahu, to ba mai kuranyewa wannan abbur din illa huwa, face shi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in yamsaska bi khairin, in kuma ya shafe ka da alkhair, nan kuma sai Allah subhanahu wataala bai ce wa iyam saska bi manfa'atin ba, kaga wanda shine directly biddu na abbu, amma sai aka ce wa iyam saska Allahu bi khairin, domin shi alkhair ismun ne almushtaraku li daf'i dharbi, suna ne da ya hada dukkan wani abu wanda zai iya tunkudewa abbu. Misali yanzu idan an ce abbu shine abin da zai iya kawowa takaici ko kawo tashin hankali ko kawo fargaba da tsoro ko kawo radadi, kaga jinya tana kawowa radadi ta zama abbu, talauci yana kawowa takaici kaga ya zama abbu, yaƙi da kashe-kashe da annoba yana kawowa fargaba, to kaga shi ma ya zama abbu. Muƙabilinsa kuma shi ne wato annafa'u, wanda shi kuma annafa'u dukkan abinda zai kawo wato asurur, ya kawo farin ciki, ya kawo annashuwa, ya kawo walwala, to shi kuma alkhair sai zamanto ya hada dukkan wani abu wanda zai iya tunkudewa abbu kuma ya kawo annafa'u. Mun gane ko? Shine shi kuma alkhair. Kaga inda misali an ce wa in yuridka bi manfa'ati, in yana nufin ka da wani amfani, to ai ba lalle ne amfani ya kore jinya ba, ma'ana ba lalle ne amfani ya kore abbu ba. Mutum zai iya zamantowa yana da lafiya kuma amma talauci zai same shi, kaga a wannan gefe an manfa'a ne ko? A ɗaya gefen kuma fa abbu ne. Mutum zai iya kasancewa yana da lafiya, ko mutum zai iya kasancewa yana da dukiya amma kuma bai da lafiya, kaga dai wannan muqar abin nan diddu na wannan ne. To amma domin akai matuƙa wajen nuna an samu fa'ida cikakkiya sai aka kira da alkhair wa in yuridka bi khairin, ma'ana in Allah ya nufe ka da wani abu wanda zai sanya maka annashuwa da jin daɗi, kuma an kore maka duk wani abu na takaici na fargaba na tashin hankali, ka samu walwala, kaga ai wannan shi abu lagu ne ko? Alkhair abu lagu min almanfa'a, to shi yasa sai aka kawo shi aka ce wa in yuridka bi khairin, idan kuma yana nufin ka da wani alkhair nan ma zai ce ka sihhatin wa gina, amma alkhair a wannan fassarar ta wuce wannan kwatancin da ake na siha da kuma alkhair. To Allah ta'ala in ya nufaci ka da dukkan wani alkhair fa huwa ala kulli shay'in qadir, to shi Allah subhanahu wa ta'ala kan dukkan komai mai iko. Nan malamai suka ce Allah subhanahu wa ta'ala ya ambaci wannan ibara ce fa huwa ala kulli shay'in qadir, yayin da ya ambaci khair wa in yamsaska Allahu bi dhurrin, shi abu ne wanda ba a so, wala kashifa lahu illa huwa, ba mai karanyewa sai shi, kaga shi abin da ya ambata ke bai ce huwa ala kulli shay'in qadir a nan ba, sai ce fala kashifa lahu illa huwa, ba ne koranyewa abdur sai shi, dan duk lokacin da abdur ya same ka mai dashi zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala, dan a nuna maka ba wanda yake yayewa in ba shi ba, amma yujibul mudarra idza da'ahu yakshifu su'a, kaga Allah shi yake da wannan iko. Amma anan a alkhair da yace wa in yamsaska bi khairin sai ce fa huwa ala kulli shay'in qadir, to shine malamai sai suke ambaci cewa wannan yana nuna cewa ala anna iradatallahi, wato nufi na ubangiji ala isalil khairi muqaddamun ala iradatihi li isalil madarra, wato irada ta ubangiji nufinsa ganin damarsa nufinsa iradarsa na samar da alkhairi shine ya rigayi kuma ya rinjayi nufinsa na samar da abin da zai cutar. Mun fahimta? Wato wannan shi ya rigayi wannan, duk da komai ne a cikin kaddarar Ubangiji take, da wannan alkhair da kuma almadarra duka kaddara ce ta ubangiji subhanahu wataala amma wannan ta riga yi wannan wannan kuma ta nan jayi wannan shi yasa ka cikin hadisul qudsi Allah subhanahu wataala yana cewa inna rahmati ko sabaqat rahmati ghadabi wa rahmata ta riga yi fushina kaga ita rahmar ubangiji ita khair duk da fushin ubangiji ma khair ne domin Allah adali ne fushin sa baya tabbata sai ga wadanda fushin sa baya afkawa sai ga wadanda suka saba wa dokar sa to Allah subhanahu wataala yace wa in yamsaska bi khairin wa huwa ala kulli shay'in qadir to Allah subhanahu wataala kan dukkan komai mai iko ne wa minhu massaka bihi yana daga cikin iko na ubangiji ya shafe ka da abinda yake mai dadi ko ya shafe ka da abinda bashi da dadi ay bil khairi wad dayr wala yaqdiru ala raddihi anka ghayruhu ba wanda yake da ikon ya tunkuda abinda Allah ya nufin ya same ka in ba shi din ba haka ne ko annabi yake cewa Allahumma la mani alima a ataita wala mu'ti alima mana'ta ba wanda yake sai bada abinda ka hana ko babu wanda yake isa ya hana abinda ka bada to Allah shi yake da wannan iko shi yasa ka a cikin hadisi kamar yadda nan mai ta'aliki ya kawo shi a ƙasa wato hadisi ne wanda yake sananna hadisi yana cikin 40 nawawiyya hadisin Abdullah ibn Abbas manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wata rana yana tafe tare da Abdullah ibn Abbas yace kuntu khalfa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yawman ina bayan manzon Allah wata rana zai iya daukan ma'anar tafiya suke yi shi Abdullah yana bayan annabi zai iya yuwa tafiya suke yi annabi ya irdafi da shi al-irdaf shine kana tafiya akan dabba sai kuma ka daura wani akuturin dabban yana tafe tare da kai wanda kuma a wata riwaya hakan shi ya ambata kamar yadda yazo a cikin wata riwaya ta Imam Hakim cikin Mustadrak yace yana bayan wata albagala annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauke shi akan wata alfadara wanda Kisra ya aiko masa ita to a lokacin shine wato yake ga Abdullahi dan Abbas yace ya gulam inni uallimuka kalimatin ne ina sanar da kai wasu kalmomi kaga ya gulam da ya fada yana karami ne domin lokacin da annabi ya rasu ma dan Abbas bashi da shekaru da yawa bai wuce dan shekara 11 ko 12 ba da abin da ya kamata haka yace ihfazillaha yahfazka ka tsara Allah sai Allah ya tsare ka wato ka kiyaye dokokin Allah subhanahu wataala yi da Allah yace yi aikata barin da Allah ya hana bari to in kai haka to Allah zai baka kariya ihfazillaha tajidu tujahad ka tsara ubangiji a irin yadda ake bayani to zaka samu Allah gaba gare ka bana duk lokacin da kake neman agajin ubangiji Allah ta'ala zai agaza maka idza sa'alta fas'alillaha in zaka roka ka roki Allah subhanahu wataala kar ka roki wani nan ba ana nufin cewa wato roko irin wanda aka saba ba duk da cewa shi ma roƙon da aka saba musulunci baya san sa amma nan ana nufin cewa abinda ba mai iya aiwatar da shi ne sai Allah to kada ka kuskura ka ce zaka roki wani ka roki wani ya baka lafiya ka roki wani ya baka kariya a kayan abinda ba wanda ya sai kare ka sai Allah ka roki wani ya baka arziki da makamantan irin wannan ba mai yi sai Allah Allah shine mai yin waɗannan ka roki wani ya baka da ko makamantan wannan duk ba mai iya yi ko da likita in ka je wajen sa ko magani da ake sha da musulunci ya amince ba wai shine asali wato yake da tasiri ba a'a shi alwasilatu ne ila alghaya amma wanda yake da ta'athiri shine abin da yazo daga wajen Allah subhanahu wataala amma magani in ka sha magani da zimmar cewa shine zai warkar da kai to anan wajen mutumin tauhidin sa ya tau duk lokacin da yake ga magani shi yake warkarwa to tauhidin sa ya tau bai san Allah ba amma magani ba shi yake warkarwa ba magani shi sila ne wasila ne sababi ne da zai iya sanya maka waraka da ikon Allah to don haka nan ma da yace idza sa'alta fas'alillah abinda ba mai iya yi sai Allah wa idza sta'anta fasta'in billahi in zaka nemi taimako ka nemi taimakon Allah banban taimako da Allah zai wa bawansa shine taimako na shari'a shi yasa ka aka kimsa wa bawa kullun ya dinga roƙon ubangiji wannan shari'a ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghairul maghdubi alaihim waladdallin to duk wannan annabi yake gaya ma Abdullahi dan Abbas yace wa alam kuma ka sani annal ummata law jitama'at ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allah lak da al'umma baki dai za su hadu dan su amfanar da kai da wani abu ba su iya amfanar da kai sai da abin da Allah ya rubuta dama naka ne a ce kowa ya hadu ya ba karo karo na dukiya dan ka zama attajir wallahi ba za ka zama ba in Allah bai rubuta dama kai ne kudin ba haka za ka sake komawa back to square A da za a hadu duk a baka wani amfani ba mai iya amfanar da kai sai abin da Allah ta'ala ya rubuta dama zai same ka kuma yace wa alam ka sani wato wala wajtama'at kuma da za su hadu ala an yadurruka bi shay'in su cutar da kai da wani abu lam yadurruka illa bi shay'in qad katabahu Allahu alayka ba za su iya cutar da kai da komai ba sai wanda Allah ta'ala ya yi nufin ya same ka in Allah bai yi nufin abin da zai same ka ba ba zai same ka ba don haka kaga rashin sanin Allah ne mutum yake tsoron tsafi rashin sanin Allah ne mutum yake fargaba har ya so sakure wai saboda yana fargaban wani zai masa kulumboto kulumboto baya tasiri sai in Allah ya nufa aljanun ma haka suka faɗa ko wa ma hum bi darin bihi min ahadin illa bi idnillah su ba za su iya cutar da kowa da komai ba sai da ikon Allah to kaga su ma haka suka faɗa ko to dan haka babu abinda zai same ka sai abinda Allah ta'ala ya rubuta zai same ka haka lamarin yake me yasa ka annabi sallallahu alaihi wasallam yace rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf an dage alqalamin kuma abinda ake rubutun ya riga ya bushe farkon abinda Allah ta'ala ya halitta fil kaun shine halicci alqalami kamar yadda annabi ya ambata da an Allah subhanahu wata'ala halicci alqalami sai ya halicci lauhil mahfuz sai ya umarni ga alqalami yace uktub alqalami sai ya tambayi ubangijin sa wama aktub me zan rubuta alqalami sai Allah ya masa umarni yace uktub kulla shay'in ka'in ka rubuta kome da zai kasance daga alqalami sai ya ci gaba da rubutu ya ci gaba da rubutu da irada ta ubangiji duk abin da Allah ya yi nufin cewa shine zai zan haka kuma abin ya kasance to don haka duk abin da kaga ya faru a duniyar nan to dama Allah ya rubuta kamar abin da bawo shi yace tayi ran gini ran zani to don haka a bisa wannan ne sai Allah yake faɗa wa manzansa sallallahu alaihi wasallama kada ya damu da barazanar da Quraishawa suke masa na cutarwa ko wani abin da suke barazanar cewa za su yi masa Allah ta'ala kuma yake musu wa'azi su fa ba su isa yin kome ba sai a karkashin nufin Allah wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin wa in yamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa huwa wa in yamsaska bikhairin fa huwa ala kulli shay'in qadir Allah yace wa huwa al-qahir Allah shine mai ikon tankwasawa al-muzallilu al-musta'bidu khalqahu al-ali alayhim wato Allah shine yake horar da kome yadda ya so al-musta'bidu khalqahu shi yake bautar da bayinsa al-ali alayhim kuma shine daukakakke bisan su wal-qadir alladhi la ya'jizuhu shay'un mai ikon nan da ba abin da ke gagararsa musta'aliyan alaihim kuma Allah ya daukaka akan bayinsa yadda ya so haka yake yi da su yadda ya ga dama ba mai hana shi wallahi ba wanda yake abin da ya ga dama in ba Allah ba wai kaji ana cewa a wani abin da ya ga dama yake a kawai azzato ne a fada ne ka fada amma ba mai yin abin da ya ga dama ba ko ba haka bane wallahi ba mai yin abin da ya ga dama eh sai abin da Allah ta'ala ya ga daman ya faru shine bawa zai iya amma Allah shi yake da wannan iko shine al-qahhar wani waje ma kashe sigatu mubalaga mai yawan tankwasa bayinsa domin an ce al-qahariya shine ka sarrafa abin da ka so kuma yadda ka ga dama kuma ba yadda ya iya sai ya sarrafu yadda ka ga dama to wannan shine shine al-qahariya kaga fir'auna shi aida abin da ya banka ma yayi saboda yana da mulki ko mai mulki yakan rudu yaga cewa yana da wannan qahariya alhadi kuma ba mai wannan qahariya hakikatan din ba Allah ba ai ya ce wa inna fawqahum qahirun Allah kuma shine wanda yake al-qahhar ka san fir'auna shi ya iya banka ma banka ma na daukan sifofin ubangiji yayi wajaje da yawa wa inna fawqahum qahirun haka ya fada mu ma sun yadda muka ga dama ne akan su amma a ƙarshen lamari da ba ma yadda ba ma ƙarshen lamari ba tun farkon lamarin sai Allah ya hana shi yace duk ƴaƴan banu Isra'ila je a kashe su maza duk sabon haihuwa in an yi haifa ku yanka shi ku kashe shi ku jefar da gawar in mace ne ku bar ta wannan ba shine abin da ya so ba shine abin da ya ga dama ko shine abin da yake nufi sanuqatti ay abin da ya fa sanuqattilu abna'ahum wa nastahyi nisa'ahum wa inna fawqahum qahirun za mu kashe ƴaƴan nasu maza ƴaƴa matan su za mu bari kawai ni yadda muke so su ma da su domin mu masu yin abin da muka ga dama ne akan su kuma sai aka haifi annabi Musa kuma sai abin da ya ga daman ya kiyuwa sai Allah ya dauko ma annabi Musa daga gidansu ya kawo shi wajen fir'auna aka ce fir'auna ya raine shi kuma ya rinka aka hana shi nono aka kaddara mamansa ita ta zo ta shayar da shi ya karɓi nononta kuma aka ce tafi da shi gida ki rika shayar da shi amma kullun ki rika kawo shi fada za a rika biyan ki ana biyan ta dan shayar da yarta ina ƙahariyar take yayi don an nuna gajiyawarsa tun anan ga aje ko ina baka wannan dan haka kar mutum ya banka ma wai saboda iko wallahi bai kai ko ina ba shi Allah shine al-qahhar mai yin wannan nuna isar sai Allah to she saka nan subhanahu ta'ala ce wa huwa al-qahir shine fa mai yin abin da ya ga daman nan fauka ibadihi saman bayinsa shine mai dan adami an dan sake masa mara a duniya sai kaje yana ta kinibibi ko ba haka ba amma baya hana wa kansa wani abu da Allah ya tsara shi akai ba zai hana wa kansa bacci ba ba zai hana wa kansa cin abinci ba ba zai hana wa kansa neman abin da zai sha ba ba zai hana wa kansa faduwar gaba ga wani lokaci ba zai hana wa kansa bacci ba ba zai hana wa kansa zuwa ba haya da fitsari ba kayan kazanta kuma dai duk ikon mutum ba wanda zai je gowo ya ce a matsarki ina shi zai ko ba haka bane to ai kaga wannan shine ƙahariyar ubangiji ya sa bawansa yayi yadda shi ya tsara shi ko bai sai kauce ba kuma hasali idan ajali ya zo dolensa zai tafi ai kaga shi Allah shine mai yadda ya ga dama da bayinsa shi yasa Allah ce wa huwa al-qahir fauka ibadihi wannan baka shede ake ma su Quraishawa da suke bankamawa annabi cewa za su iya yin abin da suka ga dama da shi ko ma da shi da mabiyansa kuma suna yin katokara ma ubangijinsu sai Allah ta'ala yake fitta sifofinsa domin su san Allah kuma ababen da suke bautawa ba su da wannan sifa don haka ba su suka cancanci bauta ba Allah shine ya cancanta shi yasa Allah ce huwal hakimu Allah shi mai hikima ne fi khalqihi a cikin halittunsa duk abin da Allah kaga yayi da hikima yake ya ba mu waɗansu dukiya wasu ya ba su talakawa wato marasa dukiya ya sanya waɗansu masu mulki waɗansu kuma masu bi ya sanya waɗansu masu ƙarfi waɗansu kuma raunana ya sanya waɗansu masu kaifin basira waɗansu kuma gagansu ga suna a yanzu in aka ce kowa mai basira ne kowa mai dukiya ne kowa mai ƙarfi ne wa zai yi ma wani aiki amma sai Allah ya kawo balance a cikin rayuwa saboda hikimarsa sai rayuwarka tafi haka sai mutane suka zamanto masu taimakekeniya masu taimakekeniya annasu bin nasi min badwin wa hadira ba'dhum min ba'd wa illam yashkuru khidam wai mutane ɗan sashen su ga sashe mutumin da yake gari da mutumin da yake kauye ko ba su sani ba ko sun sani sashen su boyi boyin sashe kai na garin boyi boyin najeji ne najeji boyi boyin kai kai mai dukiya boyi boyin talaka ne kai wanda baka da kokobo boyi boyin mai dukiya ne kai shugaba boyi boyin talakawa ne talakawa boyi boyin masu mulki ne wallahi haka abin yake akwai interdependence ba wanda zai rayu shi kadai sai da dan uwansa in ba dan uwan nasa sai kaga abin da yake da shi bai yi tasiri ba yanzu mai mulki in ba mutane me zai mulka talaka in ba shugabanni da zasu bashi kariya ya kai kuka lokacin da aka zalunce shi ina rayuwa za ta yi dadi mai dukiya in yana da dukiya ba wanda zai masa aiki shi zai je ya shaddarsa ya gama da aiki ba zai iya ba ba zai iya gini ba ba zai iya wasu abu ba rema yanzu aje ka ce ka duka kai ba rema ka shiga wani ba zai iya mikewa ba in ya ga kunya uku ne wani ba zai da kar zai mike ko ba ka bane amma sai ka ga talakawa za su je su yake ki biya su kuɗi su maka to kaga akwai interdependence kai kana gari kuɗi ne da kai amma baka da kindirmo shi kuma wanda yake jeje yana da kindirmo ba yadda zai yi da shi sai ya ɗebo ya kawo gari sai ya sayar shi ba ruwansa da kindirmon ya ishe shi kai ne kake neman kayan marmari ga kuɗi kuma babu shi ka ce ina za a samu nono mai kyau ne ai ta yawo a gari ana cewa ai nonon ba mai kyau ba ne ko ba haka ba ne kana da kuɗin kuma baka da wancan shi kuma sai ya kawo daga karkara shi kuɗin yake nema don yi wani abinsa shi ma to don haka ashe haka abin yake to shi yasa Allah ya ce wa huwal hakimu Allah shi mai hikima ne fi khalqihi cikin halittunsa al khabiru Allah mai ilimi ne na ba da bayani bi bawatinihim na abin da yake boyayye game da su ka zawahirihim kamar yadda suka bayyana haka Allah shi ba bambanci ko ka boye ko ka bayyana duk ɗaya ba da yake a suratu makiyya ita wannan sura makka aka saukar ta da annasa ila al-imani billahi tana kiran mutane ne akan su imani da Allah wa tauhidihi su kade ta Allah wa risala su kuma san imar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa sidqir rasul su san gaskiyar da yazo da ita alladhi huwa al-bashar alladhi ya'rifuna wanda shi manzon Allah mutun ne wanda dama sun san nagartarsa tun kafin annabta faja'ahum bi shay'in ghayra ma'hudin indahu annabi yazo musu da wani abu wanda su basu saba da shi ba to amma fa yumkinu an yatlubu minhu shahadatan ala da'awahu hadhihi ta iyayi wasu ce menene shaidarka akan abin da ka zo da shi to amma asalin saukar wannan ayan ba haka ba asalin saukar wannan aya kamar yadda da yawa daga cikin al-mufassirin suka ambata kamar al-Bagawi Fakhr al-Razi Ibn al-Tabari wato yahudawa ne ai ba yahudawa ba quraishawa ne suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke cewa to ka ce kai manzo ne amma ga yahudi masu attaura da ma nasara da wanda suke zuwa daga yaman masu linjila duk mun tambaye su labarinka sun ce a'a su ba su ga labarinka a cikin littafin su ba kuma gashi mutane ma mu ma mun kiyarda da kai sai talakawa kaskantattu to wace shaida kake da ita kenan na wasu mutanen da suka isa nagartattu wanda za su iya ba da shaida a kanka cewa abin da ka zo daga shi gaskiya ne فقال الله تعالى له تو سي الله يجي مسا قل اي شيء
قل اي شيء اكبر شهاده قل الله شهيد بيني وبينكم واوحي الي هذا القران لانذركم به ومن بلغ أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى قُلْ لَا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ
kul Allah ta'ala yace ka gaya musu ayyu shay'in akbaru shahada shin wani abu ne ka yafi girma ya zama shaida wani abu ne fi girman ya zan shaida ana tambayan su tamyizun da muhawwalun adil mubtada wal aslu shahadatu ayyi shay'in akbar shahadar wani abu ne ko shahadar wane ne tafi girma ta shahadar Allah ita tafi girma shaidar Allah ita tafi girma ba shaidar mutane ba shi yasa ka sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam radiyallahu anhu da Allah ya bada shaida akan su na nagarta don Allah dan wani ya kushe musu wani tukururu zai nakasa musu darajar su shi yake hauka shi yake shirme Allah alqur'ani da ake karantawa da ba zai wanku ba ya bada shaida akan su ashe shaidan nan to babu shaidar da ta wuce ta Allah in har ba su bada ansa ba kun ka gaya musu Allahu Allah shine mafi girman shaida in lam yaquluhu idan har ba faɗa ba fa shaidar da ta wuce ta Allah ko ga Zainab binti Jahashid ba kai ma shaida ne a auren ta ko tunda Allah ya bada shaidan auren ta Allah ne yace zawwajnaka ha to Allah ya bada shaida tun a sama ya kuma ce na auren maka ita wace shaida kuma ake nema shi yasa sai ba nemi komai ba ayar kawai ya karanta sai Zainab ta tare ba shaidar da ta wuce ta Allah la jawab gairuhu babu wata ansa in ba wannan ba wa huwa kuma shi Allah ta'ala shahidun baini wa bainakum shi mai bada shaida ne a tsakanina da ku ala sidiki a bisa gaskiya ta annabi da yazo shi tun gabanin a aiko shi dama sun bada shaida ta gaskiya a kansa basu taba wallahi sai zaman to hirqala ya biso hankali hirqala hirqala sarki romawa ya ku quraishawa hankali quraishawan da suka karanta annabi domin lokacin da annabi ya aika masa wasiƙa shekara ta 6 bayan an yi Hudaybiya an samu dama yanzu an aje makamai a samu a kowa ya walwalarsa kafin quraishawa su walwala alƙawari shekara ta 8 to a lokacin annabi ya yi amfani da wannan dama wajen aika wasiƙu a shugabannin duniya to lokacin hirqala shi kuma ya tsallako sarki romawa ya zo shi zai yi ibada a Palestine da yake dama Palestine lokacin ƙasar Sham gaba ɗayanta ma tana ƙarƙashin mulkinsu sun ci wajen da yaƙi kuma sun ajiye sojojinsu don a dinga fakon Farisa kamar dai yaƙin Iran abuwa sunanta ba Iran ba kamar yakin America da Soviet Union da ko irin ka zo kusa da abokan gabanka sai ka aje wani satellite irin yadda da Soviet Union da Cuba ba sai Cuba ba ta alai dinta bane ta aje makamanta anan dan a rika fakon America to kamar shige irin tun an dade alai tun shekaru dubanni ma a baya irin wannan to dan haka sun cinye wajen da yaki kuma an yi yaki da Farisa kuma sun ci Farisa da yaki to ya tafi a lokacin dan yazo shi yayi bauta ya zo yayi bauta a nan Baitul Muqaddis wai dan yayi godiya ga Ubangiji nasarar da suka samu to a wannan zuwan da yayi ne annabi ya aika masa wasiƙa to shi kuma sai ya dace a lokacin Abu Sufyan da ayaransa na fatake sun zo su da mashka kasuwanci sai ya aika yace kuje ku kira mu waɗancan mutanen da suka zo daga wajen mutumin nan Imam Bukhari ya kawo wannan labari ya kawo wannan kissa kamar yadda Abu Sufyan haka ya jota bayan ya musulunta Bukhari ya kawo shi a farkon littafin sa cikin kitabul iman to cikin tambayoyi da ya masu yawa a Abu Sufyan ya masa tambaya yace hal tattahimunahu bil kadhib kun taba tuhumansa da ƙarya sai ce ba mu taba tuhumarsa da ƙarya ba tambayoyi masa sun kai wajen guda takwas sai da ya gama tambayar tas ya bashi ansa kuma ya ce ma mutanen sa to tafinta ga ya masa dan bai yi yaron su ba fassarawa ke tafinta ga ya masa zan masa tambaya su ma ga ya musu zan ma shugaban su tambaya in yayi ƙarya su ce mun ƙarya yake Abu Sufyan yace ba zai iya ƙarya ba saboda yana tsoron kar yayi abun kunya a ce shugaba yayi ƙarya an goma duka na safta ƙarya gare shi bai kuma musulunta ba lokacin to a cikin abin da ya masa tambaya yace kun taba tuhumar sa da ƙarya yace ba mu taba tuhumar sa da ƙarya ba sai da ya gama tambayoyin sai kuma yazo ya dinga analyzing din su ɗaya bayan ɗaya a abin da ya gaya masa yace na ma tambaya kun taba tuhumar sa da ƙarya kai raya cewa ba ku taba tuhumar sa da ƙarya ba to duk kuma sai yake gani ba zai yiwu a ce ya ki wa mutane ƙarya kuma a ce yayi ma Allah ba kage bi san tare su ba su taba tuhumar sa da ƙarya ba shi yasa suka kira shi al-amin amma abin da ya saka suka ce masa kazzabun ashir ko duk abin da suka faɗa na muzanta shi da nasabta ƙarya gare shi wajen ya zo da alqur'ani to ya za a yi dan adam bai yi wa dan adam ƙarya ba tsawon shekara 40 sai da aka kawo masa wahayi kuma sannan a ubangijin halitta yayi wa ƙarya kaga su ba su idrakin abin da hirakala kirista yayi idraki ba ya fi san ke to na Allah ta'ala yace ka tambaye su wani shaida ake nema shine ma'ana kul ayu shay'in akbaru shahada wani abu ne kan yafi girman shaida akwai wani bayani na tauhidi a nan wajen wanda malamai suka yi na raddi akan mushabbiha ayu shay'in akwai al-mu'attila akwai al-mushabbiha a gefen wato yadda aka fuskanci ayatu sifat akwai kuma aqida na ahlus sunna wal jamaa ba sai na shiga wannan dogon bayani yace qulillahu shahidun baini wa bainakum kace Allah shine mai shaida tsakanina da ku Allah sidiki a bisa gaskiya ta wa uhiya ilayya kuma ku sani ammun wahayi hadhal qur'an ammun wahayin wannan alqur'ani ne li unzirakum bihi dan nayi muku gargadi da shi ayyuhan nas ya ku mutane wa man balagha da kuma duk wanda sakon ya isa zuwa gare shi a dakun ne ala bamirun unzirakum ay wa wali unzir bihi kullu man balagahu alqur'an min al-insi wal jinni duk wanda wannan sakon ya same shi ya riske shi daga cikin mutane da aljannu shi ma yayi gargadi da wannan alqur'ani wasu malamai ma suka ce abinda ake nufi wa man balag da duk wanda ya zamanto ana nufi ai al-ihtilam wa man ihtalama kenan amma dai wancan fassara ta farko wanda ma dai zaba nan ita ce wanda take jumhur na al-mufassiri suka rajjaha ta wa man balaga wato da wanda sakon ya riske shi ai kaga annabi yayi wa'azi a Quraishawa ko amma gashi mu ma yanzu muna kwatanta isar da sakon da annabi ya zo da shi Allah ya ba mu ikon faɗan abin da yake dade kuma duk wanda ya riski wani abu shi ma sai ya isar shine abin da dalilin saukar da alqur'ani ba wai dan a ajiye shi ba annabi yayi gargadi da shi wanda ya ji shi ma yayi ma na baya wancan shi ma haka qur'ani dama aka same shi bit talaqqi shi yasa ka da ilimin da ba a samu shi ta wajen malami ba a yayin nagarta a samu shi a wajen bit talaqqi haka aka samu shi ilimin dama daga source ba a taba kawo shi ba sai da mai koyar da shi sai da mai koyar da shi Allah subhanahu wa ta'ala shine ya koyar da Jibril Jibril kuma sai ya zo ya koyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi kuma ya koyar da sahabbai haka su kuma sahabbai sai suka fantsama cikin duniya suka dinga koyar da waɗanda ba larabawa ba ma su koya musu larabci kuma su isar musu sakon Qur'ani haka abin ya ta tafiya har zuwa yau to don haka annabi sallallahu alaihi wasallam a bisa wannan ma'ana ne wato cikin wannan hadisi wanda Imam Bukhari ya kawo shi daga Abdullahi dan Amr annabi yana cewa ballighu anni walau aya wato ku isar daga waje na koda aya ɗaya ce in ka fahimce ta isar da ita. Kuma har ilo wani hadisi da Imam Tirmidhi shi ma ya rawaito daga Abdullahi ibn Mas'ud, annabi sallallahu alaihi wasallam ya cewa nabbarallahu ri'an sami'a minna shay'an fa ballagahu kama sami'a. Allah ya haskaka wa mutumin da ya ji wani abu a wajenmu kuma ya isar da shi kaman yadda ya ji. Wani waje ma ya ce fa'au'aha, wato ya kiyaye abu kuma sannan ya isar da shi kaman yadda ya ji. A wata riwaya yana cewa wa ruba hamil fiqihin ghayru faqihin. Sau da yawa za ka samu wanda zai ɗauki bayani amma kuma bai fahimce shi ba, amma yadda ya ji shin haka ya rufe. Faruba hamilu fiqihin ghayru faqihin, sai malamai sai suka fassara wannan kalamin annabin, ai an sami sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun ji hadisai a wajen annabi kuma sun fahimci hadisi, su kuma sai suka karantar da ƴan baya. A cikin ƴan bayan da suka ji hadisin aka samu waɗanda su ma suka fahimci hadisin, akwai waɗanda kuma haddace lafazin suka yi amma ba su fahimce shi ba, kuma da yake amintattu ne su ma sai suka gaya wa ƴan bayansu mu dai ga abin da muka ji sahabi wane ya faɗa yana kaza, an tambaye shi akan kaza ya ce kaza, sai ya gaya ma ɗan baya, shi ma ɗan baya sai ya sake gaya ma wani, kuma har sai a samu malamai waɗanda suka dinga istikhraji na hukunce-hukunce, malamai fuqaha'u da aka samu daga baya musamman cikin tabi'ai, musamman kuma a cikin atba'u tabi'i, malamai waɗanda suke na mazahib ɗin nan suka dinga istinbaki suna fidda hukunce-hukunce a cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar irin Imam Anas, abinda Imam Malik ibn Anas, Imam Shafi'i, Imam Ahmad ibn Hanbal, a gabanin su Abu Hanifa da Nu'man. To kaga da duk waɗansu malamai waɗanda suke kwanciyar fararsu ɗin su, irin su Ibn al-Mubarak, irin su Sufyan al-Thawri, ga suna Auza'i da dan manya-manyan malamai da mazahibin su duka suka tattabi, kaga sai suka samu fahimta sama da waɗanda suka rawaito hadisin in between tsakanin su sahabbai. To su malamai sai suka fassara haka cewa shi yasa manzon Allah ya ce ka isar ka ji magana a wajensa, ka haddace ta, ka kiyaye, ka isar ma wanda bai ji ba. Sau da yawa za a samu wanda yake ya ɗauki magana ta fiqihu amma bai fahimce ta ba, laisa bai faqihi. Faruba hamil fiqihin ghayru faqih, sau da yawa za ka samu wanda yake ɗauke da bayani na fiqihu amma kuma bai fahimce shi ba, amma dan haka idan ya isar ma na baya shi kuma sai Allah ya buɗa masa kwakwalwarsa sai ya fahimci abin da wancan din bai fahimta ba. To kaga wannan duka ya fada karkashin abin da yace limunzira kun bihi wa man balag, wannan kuma wai yana nufin cewa mutum kawai ya je shi ya isar da sako bai fahimce shi ba, a'a ba a isar da sako sai ka fahimce shi, ba a gaggawan isar da sako sai ka yi kokarin fahimtar me sakon yake dauke da shi. To in kai wannan kokarin Allahumma illa in an samu kuskure a irin wannan, to insha Allahu ta'ala za a maka abuwa saboda kai iya kokarin ka. Amma mutum kawai ya karan tsaye ganganci ya kutsa wajen yin bayanan da bai fahimta ba, to wannan karambani ne ba a son sa a shari'a. Wa uhiya ilayya hadha alqur'an li unzirakum bihi wa man balag, amman wahayin wannan qur'ani dan na muku gargadi ku da kuke gaba gare ni, wa man balaga da kuma duk wanda saƙon ya isa zuwa gare shi, aljani ne yake ko kuma wato mutum. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a innakum latashhaduna anna ma'allahi alihatan ukhra, shin yanzu ku kuna shaidawa cewa tare da Allah akwai wani abin bauta ukhra daban? Ai su suna da itikadi akwai wasu ababen bauta ko nan bai ce wato anna ma'allahi alihatan ukhra, bai ce alihatan akhar ba, saboda yawanci a ka'ida jam'i to ta'nifi ne yake biye masa, misali kaga kamar da yace walillahi al-asma'u, sai bai ce al-hasan ba, sai ce husna. To yanci haka zaka ga dama ka'idar take. To shi yasa nan ma aka ce annama allahi alihatan ukhra, yanzu kuna da itikadin cewa tare da Allah akwai wani abin bautan daban? Istifhamun ne wa inkar, tambaya ne kuma ana musu abin da suka faɗa. Yanzu kuna cewa tare da Allah akwai wani abin bauta? Tambayan su ake yi tunda su suna da wannan kudirin, amma kuma a cikin tambayar ana nuna musu ba fa haka abin yake ba. Shi yasa ka sai Allah ta'ala ya ce musu kul, ka gaya musu la ashhadu, ko da ku kun faɗa haka to ni ban shaida haka ba. La ashhadu, kul ka gaya musu, innama huwa ilahun wahidun, abin sani kawai Allah abin bauta ne guda ɗaya tak. Wa innani kuma lalle ni bari'un, na barwanta mimma tushrikuna, daga abin da kuke yin shirki da shi ga Allah subhanahu wata'ala, ma hu min al-asnam wa ghayriha, imma gumaka ne imma kowane abu ne kuke shirki da shi da Allah, to ni na barwanta daga wannan. Kun ga wannan aya ta zo da uslubi mafi kaiwa matuka wajen ithbatin wahdaniyya ga Allah da tabbatar da tauhidi alal aqalla a fuskoki guda uku. Ita wannan aya ta zo na farko da aka ce kul, ka gaya musu la ashhad, komewa ce kuna ga yanzu ku kuna shaida, yanzu ku kuna shaidawa cewa tare da Allah akwai wani abin bauta. Sai aka ce kul, ka gaya musu la ashhad, nika bana shaida haka. Kaga an kore magana su, korewa ta take. Kul kuma ka gaya musu innama, kaga innama ina adatu hasrun, tana kangewa ba wani abu sai abin da yazo a gaba. Innama huwa, kaga nan ma an sake ishara, ai abin sani kawai shi Allah ilahun, abin bauta ne wahid. Wahid din nan ma tana kara tabbatar da kai da ritwar Allah subhanahu wataala, kaga wannan shi ma wani ta'kidi. Sannan aka ce wa innani, kaga aka sake kawo ta'kidi, bari'un, na barwanta mimma tushrikun, daga abin da kuke yi na shirka. Kaga nan kuma nuna albara'atul am, dan haka shi yasa wannan tazo wato da siga wadda take ta kai matuka wajen korewa dukkan wani shariti ga Allah subhanahu wataala, kamar yadda manzon Allah ya tsayo a kai sallallahu alaihi wasallam. Allah ya ce
الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون.
الله تعالى yake cewa alladhina atainahum alkitaba, wadannan fa da aka basu littafi, wadanda su a Quraishawan suke tutiya sun tambaye su amma sun ce basu ga annabi ba a cikin littafin su, su ma yanzu an fuskance su, Allah zai ƙaryata da'awa. Alladhina atainahumul kitaba, wadannan da aka basu littafi, wa hum ulama'ul yahudi wan nasara, sune malaman yahudawa da nasara. Alladhina kanu fi zamanin nabi sallallahu alaihi wasallam, wanda suke nan a zamanin annabi, ayan sune custodians din wadannan littattafan, sune masu kula da shi, domin littafan da suka gabaci alqur'ani Allah ya wakkala kulawa da su a hannun malamai. Amma alqur'ani sai Allah ta'ala ya bada kulawa da shi a hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, amma a ahad wato Allah subhanahu wataala sai ya jibinci kulawa da shi. Da an jingina sauran in annabi ya tafi sai a bada kulawa su a hannun malamai, amma shi alqur'ani sai Allah subhanahu wataala ya jibinci kulawa da abinsa. Kaga akwai hikima ta Allah saboda qur'ani ya cigaba da wanzuwa, tunda su waɗanda ake ba su suna ha'inci, kuma alqur'ani Allah bai nufin ya ƙare ba. Inda yanzu a ce a malamai aka ba da ajiyan qur'ani, kana ga zai ajiyu? A da tuntuna an canja shi ƙwarai da gaske, amma sai Allah ya ce shi ne ya saukar da abunsa kuma shi zai tsare kayansa. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun, kuma yace la yatihi al-batilu min bayni yadihi wala min khalfihi tanzilun min hakimin habib. Shi yasa Qur'ani shi yana nan tunda Allah ne yake ji bincikan sa domin kasafon annabi ne ya tsare tunda ba wani annabi da zai zo bayan sa. Su kuma idan annabi ya kawo sai aka canje at-taura sai Allah ya sake kawo wani annabi ya sake zuwa da at-taura. Haka aka dinga yawa malaman Yahudawa. Duk annabawan da suka yi ta zuwa at-taura suka sake zuwa da ita. In banda tsirari da aka samu ko da misali annabi Dawud da ya zo da Zabura ba wata dokoki ne a cikin azkar ne. Jullun ta azkar ne ba ahkam ba. Ko da linjila da ta zo ita ma jullun ta at-tauran ne. Inna ma sai wani rango ne da aka musu. Wal uhilla lakum ba'd alladhi harrama alaykum kamar da annabi Isa Allah ya haka ita cikin al-Imran. Wani abin da aka kuntata musu ne da a dalilin abin da suka aikata yanzu sai annabi Isa ya zo da rango ne. Amma shi ma koyarwar linjila abin at-tauran ne. To don haka nan Allah subhanahu wa ta'ala yake ambatawa allazina atainahumul kitaba waɗannan da aka ba su littafi yahudu da nasara su malama ya arkunahu suna sanin annabi nan da mirin na annabi ai muhammadan bina'atihi fi kitabihim ambatonsa cikin littafinsu ruwaya a rawaito annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ma qadimal madinata wa aslama abdullahi ibn salami annabi yayin da yazo madina abdullahi ibn salam ya musulunta qala lahu umar sai umar ibn khattab yace mai ibn salam tunda shi yana cikin manyan malaman at-taura inna allah anzala ala nabihi bi makka allah ya saukar wa annabi sa tun a makka kafin mu zo madina tunda wannan sura ayu makkiya ce ko allazina atainahumul kitaba ya karanta masa wannan aya wadanda aka sauka aka ba su littafi suna sanin annabi kamar yadda suka san ƴaƴansu fa kaifa hadhihi al-ma'rifa kuma yace wani irin sani kuke wa annabi lokacin ma baku taba ganin sa ba ala abdullahi ibn salam sai ibn salam yace ya umar laqad araftuhu hina ra'aytuhu kama a'rifuni wallahi na san annabi lokacin da fara ganin sa kamar yadda na san dana daga naga annabi yadda in naga dana kawai kai tsaye ba sai an ce min wani bane na gane shi ko to yace lokacin da annabi Muhammad ya fara zuwa Madina ina kallon sa a Quba yana kara kumin sa bai ma sauka ba na gane cewa shi ne anje Ibn Salam da yake shi amintacce ne mutum ne mai amana babban malamin ne na Yahudawa cikin Bani Isra'ila na at-taura yace wallahi lokacin nan fara ganin sa na gane shi kamar yadda zan gane dana sai yace wala ana ashaddu ma'rifatan bi Muhammadin minni bibni kai ni na kuma tsananin ganewa annabi Muhammad lokacin da na ganshi na bada shaida akan sa sama da shaidar da zan bayar akan dana fa qala Umar sai Umar yace a kaifa zalik ya kuma haka kace kama ku gane annabi cewa annabi ne sama da yadda zaka gane danka fa qala sai yace ashhadu annahu rasulullahi haqqan na shaida cewa shi manzon Allah ne da gaske wala adri ma tasna'u an-nisa amma mata ban san me suka yi ba ko san yaran hannu ka san zamanin jahiliya ba abin da ba ai ko ba haka ba ai an ce a musulunci ma an ce al-waladu lil firashi walil ahir wal hajar ta yana kan shimfida mazanaciya kuma dutse ne nata ji annan ta yana nan da shimfidar sa ana idan mutum aka haifa masa da a ginin sa dan sa ko da misali a ce an halince shi ko amma da dan sa ne sai dai akwai hujja kuma da aka ce a'a in kuma ya kore to da ani za a yi sino za a yi amma ba a yi sai da hujja zaka haifa masa dan sa a ginin sa dan sa ne zai ci gadan sa zai kaza dan sa ne an haifa masa a ginin sa karkashin igiyar auren sa to shine abin da Ibn Salam yake ne kaga shaidar da zai bayar wa annabi cewa annabi shine da aka faɗa a cikin littafin at-taura ta fi ƙarfi dan babu wani sofa ne ba coge ba maguji ba ciwa-ciwa amma shaidar da zai bawa dan sa shi dai dan sa ne amma bai san ko an hana hajjace shi ba zai iya bugan kirji yace dan sa lalle dan sa bane mun gane ko to shine abin da Ibn Salam yake musamman a zamanin jahiliya ana yawan hajjace shine nan Allah ta'ala yace ai sun san annabi ya amkunahu suna sanin annabi kamar ya rubuna abuna ahum kamar yadda suka san ƴaƴansu ko a yanzu alal kitabai ne in an gaya musu bayani in dai malaman su ne wallahi sun san gaskiyar annabi malaman su ba ɗan bayan fage ne ba su sani ba amma malaman su wallahi sun san cewa qur'ani gaskiya ne su kuma kan cewa gaskiya sun sani munafikai Allah ya ce allazina khasiru anfusahum wa hum la yu'minun wadanda suke hasaran kawunan su ku sani su ba sa imani ai la yu'minuna bihi ba sa imani da annabi wa khusranuhum anfusahum hasarar da suke yi na kawunan nan nasu man'uhum min al-iman mana'ahum min al-iman shine hana su yin imani wato allazina khasiru anfusahum wanda suke hasaran kawunan su Muhammad ibn Jarir at-Tabari yake faɗa cikin tafsirin sa karkashin wannan gaba yace fa idza kana yawmul qiyama idan ranar alqiyama ta kasance ja'ala Allahu li ahadil jannati manazila ahalin nari sai Allah ya ba ma yan aljanna ya hada musu da masaukan yan wuta kasan annabi ya ambaci cewa kowa yana da masaukai guda biyu yana da masaukin sa a aljanna Allah ka isar da mu ga masaukin mu yana da masaukin sa a wuta Allah ka hana mu ganin sa haka kowa yake inda ya karkace zaba wa kansa to sai a bashi sai a gadar da shi ga wani yan aljanna idan sun shiga aljanna waɗanda basu zaba wa kansu aljanna ba suka nemi shiga wuta aka tura su to masaukan su na aljanna sai a bayar da shi da yan aljanna kaga iyalan su da aka aje musu na horon ayin inda a ce sun yi imani kaga sun yi asara su innal khasirin alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawm alqiyam kaga lalle asalin masu asara su ne suke asaran kawunan su suke asaran iyalan su a ranar alqiyam to shine ibnu jarir sai yake nuna cewa alladhina khasiru anfusahum ai a ranar alqiyama waɗanda suka shiga wuta sun yi hasaran masaukansu da abin da aka tanada musu na cikin aljanna za a hada ma yan aljanna an baka naka sai a ƙara maka ciki da alaƙoƙi yace wa zalika ma'ana qaulillahi allazina yarithuna alfirdausa kun fiha khalidun wannan shine ma'anar ma abin da Allah yace da ya faɗi siffar mu'minai qad aflaha almu'minun mu'minai ba sun yi rabo da Allah ya bada siffar su sai ya ce allazina yarithuna alfirdausa sunan da zasu gaje firdaus zasu gaje aljanna ma'ana masaukan waɗanda aka tana dama kuma suka shiga wuta yanzu a ba su su gaje wannan ma Allah ka samu na cikin magadan to Allah ta'ala ya ce allazina khasiru anfusahum waɗanda suka yi hasaran kawunan su fa hum la yu'minuna su kan ba sa yin imani da annabi ومن اظلم شن واي فزالونتي كم ممن افترى على الله كذبا سما ده wanda ya kaji ƙarya jingina ga Allah binisbati shariki ilai ya jingina ma Allah abokin tarayya ba makarcin da yake shi ba azzalumin da yake shi akwai ranakin dillanci wayan ji ba wa shedan da hajar ne gari ta bata ba wanda zai da shi dillali mutum sai ya bamma ce bai dillan dan duk kamo su za a yi ba ai karin magana ji duk lokacin sarauta tana ita ce take da iko a ce Hajar mai gari ta bata to ina za a sa duk dillalai za a taro to ran dillalai za su bamma ce ba su ma yi dillanci ba su hankalin su ya tashi ma'ana ce ai ba haushi yake ba duk waɗanda suke kinibibi da iya shege a duniya wai in ban da tsabagen dan adam ya samu ni'imar ubangiji yana miƙe kafa wai wani ma baya cikin ni'imar wallahi iya shege ne kawai shedani ya gwa matsa da shi wai mutum ban bukitir zai ce shi ma Allah ne ko kuma ya nuna wani ya ce shi ma Allah ne ko ya nufa wani shehin sai ce shi ma Allah ne da kyau akwai wanda zai gunin bai faɗa haka ba Allah ya sa su tuba to babu wanda ya fi zalunci sama da wanda ya kagi ƙarya kuma ya jingina ta ga Allah binisbati sharri ilayhi ya jingina abokin tarayya ga Allah au kazzaba bi ayati ko kuma ya ƙaryata ayar Allah ku duba ba nan mutum a fada masa ayan alqur'ani yace ƙarya ne zulubansa bai kai wanda zai bai ƙaryata ayan qur'ani ba amma zai faɗi wani abu ba Allah ne ya faɗa ba kuma yace Allah ne ya faɗa zulubansa ya fi kaga abu biyu aka gawo wa man azlamu mimman iftara ala allahi kadhiba wane ne yafi zalunci ai ba wanda yafi zalunci sama da wanda ya kagi ƙarya ma Allah Allah bai faɗa bai jingina yace Allah ya faɗa sai kuma aka ce au ko kuma wanda kazzaba bi ayatihi ya ƙaryata ayoyin Allah kaga sai da aka samu faɗan babban jagoran tukun naka bugwanta kamar ayan nan yace cikin suratul a'raf da Allah ta'ala ya jera wasu abubuwa da aka haramta malaman tafsirin sai suka ce an fara daga mafi karanci ne aka kai mafi kododuwa da Allah subhanahu wata'ala ya ce innama harwama rabbi al-fawahisha kaga aka ce fawahisha ma zahara ta fawahisha ko ma zahara min hawa ma batana wal ithma wal baghy bi ghayri al-haqq wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana sai aka ce wa an taqulu allahi ma la ta'ala kaga shi ne suka ce kululuwa Allah ya kawo shi na kan martabarsa ta muni sai aka ce shirka ma da wanda zai bauta wa gunki bai kai wanda zai kaga ƙarya jingina ga Allah me yasa wanda ya shirka ai me yasa kai yanzu kamar misali wanda ya da awar musulunci ne amma kuma kafirci ya koya zuciya munafiki sharon sa yafi wanda yake tantirin mushriki wanda yace shi baya bautawa Allah sam munafiki yafi ke sa kace innal munafiqin fi darkil asfal yafi barna to shi ma wanda ya kagi ƙarya ya jingina ga Allah barnar wannan tafi ta wanda ya shirka dan wanda ya shirka musulmi ba zai je wajen sa ba amma wanda ya kagi ƙarya ya jingina ma Allah musulmi zai iya yadda yace ai Allah ne ya faɗa ya kaga ƙarya yace Allah ne ya faɗa ko ba Allah ne ya faɗa mutane sai su yarda sai su tirin gumin wannan su kaga batal wasa tafi illa sa tafi wa a cikin mustama shi saka shi aka kai shi kololuwa anan ma kaga Allah yace wa man adlam mimman iftara ala allahi kadhiba da aka da mutane kuskure ba kuma magana ya jingina ga Allah ko manzon sa sai ya hakkaki Allah ka ba mu ikon tantancewa Allah yace innahu lalle shi Allah ayat da sha'aninka yake la yuflihu zalimuna azzalimai ba sa rabauta ubangiji Allah ka tsare mu daga yin zalunci abinda muka faɗa daidai Allah ta rabu ala da wanda muka kuskura Allah ya gina subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum